Jama'a sashin Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 17:25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya Muryar Arewa a Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 3 ga watan Nuwamba. Bayan labaran duniya za a ji cewa hukumar yaki da almundahana ta EFCC ta fara binciken wasu manya a Najeriya. Za kuma a ji ra'ayoyin 'yan yankin arewa maso gabashin Najeriya game da shirin sake farfado da yankin wanda shugaba Buhari ya rattaba hannu a kai. Kuma kamar kowani hantsin ranar Juma'a Maryam Daura na tafi da shirin ta na kallabi, akwai mu kuma tafi da jaridun sharhin jaridun Amurka da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai an sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke shirin kama hanyarsa ta zuwa nahiyar Asiya, fadar shugaban kasar ta White House ta ce batun barazanar da Pyongyang ke yi shi ne zai zamanto muhimmin batu da za a tattauna da shugabannin yankin, sannan kwance damarin makamin nukiliyar Koriya ta Arewa shi ne zaɓi kaɗai da za a amince da shi. Mai baiwa shugaba Trump shawara kan harkar tsaro HR McMaster ya yi gargaɗin cewa Amurka za ta yi amfani da iya ƙarfinta wajen mai da martani a kan barazanar da Koriya ta Arewa ke yi. A tsakanin ranakun 7 zuwa 8 na wannan wata na Nuwamba ake sa ran shugaba Trump zai kai ziyara Koriya ta Kudu, wacce abokiyar hamayya ce ga takwararta ta Arewa. Ziyara ta Koriya ta Kudu za ta kasance zango na biyu da shugaba Trump zai yada cikin kwanaki 12 da zai kwashe yana ziyara ƙasashe biyar a nahiyar. Tattaunawar da shugaban na Amurka zai yi da takwaran aikinsa na Koriya ta Kudu Moon Jae-in zai wato da wasu shugabannin duniya za ta fi mai da hankali ne kan neman amsar tambayar yadda za a tunkari shirin gina makamin nukiliya da na linzami da Pyongyang ke yi. Ana da ci gaba da samun yanayi na tarin jijiyar wuya a tsakanin ƙasashen biyu da ke ɓangarorin yankin tekun Pacific, lamarin da shugaba Trump yake ma kallon muhimmin batu wajen ganin ya cimma burinsa na kawar da barazanar da Koriya ta Arewa ke yi wa Amurka da makaman ƙare dangi.
A karan farkotun bayan mu wannan matakin soja da aka dauka kan musulmi ɗan kabilar Rohingya jagorar kasar Myanmar an sa su ci ta kai ziyara jihar Rakhine mai fama da rikici a arewa musu wato arewacin kasar. A jiya Alhamis su ta gana da al'ummar musulmi a ƙauyen Pandaufin da ke kusa da Mandau. Sashin Barma na muryar Amurka ya rawaito cewa shugaba ci ta faɗa wa mazauna ƙauyen cewa tana son ta ga an sake gina musu gidajensu, inda ta yi kira ga waɗanda aka ɗora wa alhakin aikin da su mai da hankali kan muhimman buƙatun mazauna yankin idan suka tashin aikin. A baya shugabannin duniya sun yi ta sukar shugabar ta Myanmar wacce ta taɓa lashe lambar yabo ta Nobel kan yadda Tanu take ta jan kafa wajen ɗaukar matakan daƙile rikicin. Da farko ci ta yi kirarin cewa an yi ta yaɗa ɗumbin bayanan da ba na gaskiya ba kan halin da 'yan ƙabilar ta Rohingya suka shiga ciki sanadiyar rikicin.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani jami'in hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar da gargaɗin kan halin da ake ciki a kudu maso yammacin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, inda rikici ya jefa mutane miliyan 3.2 cikin ƙangin matsanancin yunwa. Cikin shekarar da ta gabata rikici ya daidaita yankin Kasai na Congo, inda mutane miliyan 1.4 suka fice daga gidajensu. Rikicin da ya yi sanadin mutuwar mutane sama da 3,000 tare da ɓarnata baki ɗayan ƙauyukan yankin, a cewar Claude Jibidar, jami'in da ke kula da hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Kongon. Ya ƙara da cewa yanayin da ake ciki a yanzu ya kai daidai wanda ake samu a ƙasar Siriya da Yamal. Yanzu haka Kongo, wacce makekiyar ƙasa ce da ke tsakiyar Afirka, ta fi kowace ƙasa yawan mutanen da rikici ya tilasta a ficewa daga gidajensu a nahiyar. Ba kamar hukumar samar da abincin ce kaɗai take janyo hankula kan hankalin da ake ciki a ƙasar ta Kongo ba. Ƙungiyar likitoci ta ƙasa da ƙasa, wato Doctors Without Borders, a kwanan nan ta yi gargaɗi kan matsalar yunwa a tsakanin yara kanana inda akan samu matsalancin yunwa da ta kai kashi 10 a wasu yankunan.
Daga yanzu za a rika baiwa mutanen da aka musu rijista a matsayin masu yin lalata da yara kanana fasfo na musamman a nan Amurka kafin su barsu su tafi wasu kasashen waje. A jiya Alhamis, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce za ta fara soke tsohon fasfo ɗin irin waɗannan mutanen, inda za a nemi su sake neman sabon fasfo wanda zai nuna wata fitacciyar alama da za ta nuna cewa sun taɓa lalata da yara ƙanana. Wannan mataki na zuwa ne bayan wata doka da aka amince da ita bara. Waɗanda aka samu da wannan laifi za a ba su wani fasfo wanda a shafinsa na baya za a rubuta an taɓa samun wanda ke rike da wannan fasfo ɗin da laifin yin lalata da yara ƙanana, kuma hukuma na sanar da shi a matsayin mai lalata da yara kamar yadda dokar Amurka ta tanada. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ɗaukan wannan matakin ya samo asali ne tun bayan da aka samu wani mutum da laifin yin garkuwa tare kuma da kashe wata yarinya 'yar shekara 7 mai suna Megan Kanka a jihar New Jersey a shekara 1994. Wannan al'amari shi ya sa aka buɗe ofishin yin rijistar masu lalata da yara ƙanana da dama. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, hukumar yaƙi da almundahana ta EFCC ta fara binciken wasu manya da gwamnatin Najeriya ta dakatar daga aiki sakamakon binciken da fadar shugaban Najeriya ta gabatar a kansu. Madina Dauda gare ki.
Kafin wannan yunkuri an kwashi tsawon lokaci da miƙawa shugaba Buhari rahoton binciken manyan ma'aikatan biyu. Har ma al'umma suka fara ƙorafe-ƙorafe ko sun fi ƙarfin doka ne. Na tambaye barista mai nasara Umar, ƙwararre akan kundin tsarin mulkin ƙasa, ko menene fara wannan bincike ke nunawa?
To, tunda shugaban ƙasa ya ba da hurumi na cewa a bincike shi ya kafa kwamiti, to yana da muhimmanci sai shugaban ƙasa ya fitar da sakamakon wannan bincike, sannan ne ita hukumar EFCC ko kuma ma duk wata hukuma wadda ta shahi bincike ta dira ta fara yin nata aiki. To, wannan ne ya kawo jinkiri.
Ƙungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa na ganin fara wannan bincike alama ce da ke nuna gwamnati ta fara kama hanyar kaiwa ga mutane da ba su taɓuwa. Halima Baba Ahmed, jigo ce a ƙungiyar fafutukar kare haƙƙin mata da na yara.
Gaskiya yanzu an ɗauko hanya mataki wanda muke ganin Allah ya so ya yarda, muna kyautata da san cewa za mu ci gaba da ganin haka yana faruwa. Tun daga shi wanda ake ganin kamar da sun fi ƙarfin a taɓa su, yanzu an fara taɓa su, ai alhamdulillah an fara samun canji. Amma sai dai gaskiya ba haka muka so ba. Yanzu da faruwar abin nan da ɗaukar matakin nan an sa watanni a tsakani.
To, sai dai ga Deji Adeyanju na ƙungiyar Concerned Nigerians ya ce har yanzu da sauran rana aka ba.
Ai, irin haka ne ya kamata a ce Baba Buhari yana yakin cin rashawa da corruption da abubuwan da yake damun kasan. Bai kamata a ce duk wanda suke gwamnatin shaba'a ko wanda suke zama abokanansa ba zai dinga ɗau mataki a kansu ba, sai dai a kan su PDP da sauran zai dinga yi. Kama inda aka ɗauko wannan matakin a kan ambassador Oke, a kai kan Babaji Lawal da Baru da sauran mutanen da ake zargi irin wannan laifin.
Shi kuwa shugaban hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa, Dr. Garba Abari, ya ce dama gwamnati tana gudanar da ayyukan yaƙi da cin hanci da rashawan ta hanyoyi da za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasa.
Hanyoyi da ake bi ake wawura sun rabu, ba za mu ce gaba ɗaya an kauda su ba, amma muna iya cewa 70% sun rabu. Na biyu, kowa ya shiga hayyacinsa saboda mutane sun fara gane akan cewa matsayi musamman na shugabanci amana ne, kuma idan ka ci amana to akwai hukunce-hukunce da aka tanadar.
Abin jira a gani shine ko binciken zai kai kan tsohon sakataren gwamnatin tarayya Babacir Lawal. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, a gaida Madina, kafin mu ci gaba ga wannan.
Ya tu dame, 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 ya tu dame
Kamar yadda aka sani dai a makon jiya ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu kan dokar kafa hukumar farfado da yankin Arewa maso gabashin Najeriya wanda rikicin Boko Haram ya daidaita. Dan haka wakilinmu a Maiduguri Haruna Dauda ya nemi jin ra'ayoyin 'yan yankin kan wannan matakin. Haruna, gare ka.
Dai shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya kafa wannan hukuma ne don taimaka al'umman wannan yanki da rikicin Boko Haram din yayi watar nagi wanda ya haifar da koma al'amura baya kama da abin da ya shafi harkokin ilimi da kiwon lafiya da batun tsaro kai da ma dukkanin abin da ya shafi harkokin rayuwa baki daya. Kusan dukkanin jihohi shi na Arewa maso gabacin Najeriya ne sun yi fama da irin waɗannan hare-haren 'yan kungiyar Boko Haram din, sai dai jihar Borno ta fuskanci matsala fiye da kowace jiha a cikin waɗannan jihohi shida, yayin da 'yan kungiyar Boko Haram din suka mamaye kananan hukumomi 22 cikin kananan hukumomi 27 da ake da su a baya kafin daga bisani rundunar sojan Najeriya ta sake kwato su, wanda masana suka yi kiyasin cewa za ku kwashe fiye da shekaru 50 kafin a samu daidaituwar al'amura a wannan yanki. Hakan da ya sa naji ta bakunan al'umman jihar Borno game da kafa wannan hukumar, ga kuma abin da wasu suke cewa.
Suna Ali Sitkovari ni daga Konduga ne. To mu fatan mu dai yanzu manyan da za a sa Allah ya sa wayanda za su dau taisaye mu.
Sunana Mustafa. Akan maganan wannan abin da shugaban kasa ya sa hannu, gaskiya sai dai mu ce Allah ya taimaka, Allah ya sa za su da zuciya daya.
Suna Malam Ibrahim. Mun gode Allah da ya sa hukuma aka sa hannu su zo su koyar da skills na sana'ar hannu ya wadaci jama'a.
Suna na Yau. Ta alhamdulillah mun ji dadi wannan dan zai share hawaye mutane da yawa. Da sa shugaban kasa ya sa hannu haka gaskiya mun ji dadi.
Malam Musa ne. Shugaban kasa abin da ya yi nan Allah ya sa da yake.
Malam Muhammadu Madamau, batun wannan hukuma da shugabar kasa mun ji dadin sa, kuma taimakon kasa ne. Bare ma kamar Arewa, mu Arewa maso gabas mun dan shiga cikin wani yanayin wannan rikicin ya shafi kowa da kowa.
Senator Muhammad Alundu mai dai shi ne dan majalisar dattawa mai fitar mazabar kudancin Borno, wanda kuma ya so magabatar da wannan kudi dan kafa wannan hukuma, kuma a baya dinga kokawa game da kudaden da aka ware dan taimaka al'umman da ke shirin Arewa maso gabacin kasar.
Gaskiyan magana da shine matsalan da ake ciki yana da girma sosai. Kudin da aka ware don a tunkari matsalolin da yayi addabe mu a North East din nan ya kasa gwamnati ta kara.
Nawa ne aka ware ne gare?
An ware biliyan 45. A yanzu haka kasashen waje sun tara kudi kuma sun sa kuɗi sama da biliyan 240. Idan kasashen waje wanda ba abun ya shafe su directly ba sun damu da wannan, ai mu da abun da ya shafe mu da gwamnatin mu ya kamata mu ƙara natsuwa, mu ƙara himma, mu ƙara sa ƙarfi akan wannan matsalan da yake damu. Yanzu ya akwai yaran da shekara 7 na talakawa da basu je makaranta ba, akwai asibitocin da ya da akwai yanzu ya zama to ma kwata-kwata babu. Kuma abun ya fi ƙarfin gwamnatin jiha, ya kamata gwamnatin tarayya da sauran 'yan Najeriya su gane irin matsalan da muke ciki, wanda Allah ya jarabce mu ya samu a ciki. Kuma ya kamata a tashi haikan a tunkari wannan abu, in ba haka ba abinda zai biyo bayan shi a gaba Allah ya kiyaye.
Yanzu dai abin jira a gani shine lokacin da wannan hukumar za ta soma aiki don tara komadan al'umman wannan yanki, din za ka ke hannu baka hannu ƙwarya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Ka ga da dan mutan biyu, yanzu kuma ga Maryam Dauda da shiri na gaba.
Ya salamu ai ya kai ya salamu in mata na zama kallabi tsakanin rauna saroniyar mata. Ya salamu
jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin. Shirin kallabi yau ya samu bakuncin wata matashiya 'yar asalin jihar Yobe mai suna Laila Mai Ali, wadda ta rungumi sana'a don dogaro ga kai, kuma ta ce gurinta shine nan da 'yan shekaru ta zama macen da tafi arziki a nahiyar Afirka. A hirar da nayi da ita, da farko ta fara ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta.
Sunana Laila Mai Ali, na je makaranta a Kaduna, na tafi University of Maiduguri. Na karanta turanci, da na gama NYS ne zuwa Abuja na fara aiki, and I wanted to do something. Ina so ne wani abu wanda ba aikin gwamnati ba, ba na san aiki a gabashin mutum. So farko ni kawai ni madam aiki dai ni a aiki mutane, ba na san aiki ne gaskiya. Kamin zuwa Abuja na fara salon wurin gyaran gashi na mata. Sai naga gaskiya babu irin kuɗin da nake so.
Kin malama Laila, kamar wani irin kuɗi kike so?
Ina ce zama the richest woman in Africa.
Wata kan mace wadda tafi kuɗi a Africa kina.
Wanda ta kirga ni kin mace mai kuɗi a Africa.
Da kyau.
Kina da salon kuma ba za ta yi wani abu ba. Sai da Abu da sai na iya gyare-gyaren gida tun kamun ma in koya kawai kamar talent ne. Ina ɗan zo na zan dina sai canza fenshin aikin mutum, sai in canza wani abu, sai kawai na ce to bari in buɗe kamfani mana na interior design. Na fara 2010, but ba na san da mutane suke kira na ni da Korifa, ni da Korifa. Ina son in zama professional interior designer, ina son ƙware, ba wai kawai yi mai abu ba tare da na san me nake yi ba. Sai na fara wani interior designing makaranta a nan Abuja. Ne kuma wata hudu ne ko uku ne. Amma I wasn't satisfied still.
Ba ki gamsu da abu?
Ne, ban gamsu ba. Exactly. Sai na tafi Dubai, ni je ni yi diploma ma wata takwas.
Da wa'annan kwasa-kwasan da kika yi sun danganci wannan aikin na gyaran gida, kwalliyar gida?
Exactly. Da na dawo kuma na ci gaba da yi a nan Abuja, sai na ga mutane da yawa suna interior design, suna da yawa 'yan mata da suke tasowa. Kuma mutane ba sa ɗaukan mu siya. Idan ka ce kai interior designer ne, kowa kai sai kalle ka. Especially mu da muka fito daga arewacin Najeriya.
Suna gani kamar ba ku iya ba.
Saboda mu samu zaki ba mu iya ba. Sai na ga a dole in ƙara da wani abu. Sun ce ina son in fara. Amma yau kun idan na samu aiki in je in saya kaya a gurin wani, bari ni in fara producing kayan da kaina. Kamar mashin na yin furniture.
Wata mashin ɗin yin katakai wanda ake haɗa gadaje da kujeru, sai kika sai mashin ɗin?
Na sai mashin, na ɗebo kafin cikin na Najeriya wanda sun ƙware, amma ba a ba su da yawa saboda ana ganin su kamar kafin cikin ne kawai da suke kan hanya. Na zo mu ka fara aiki, tun da ni na karanta abin sai na zama kamar ni ne babban kafin. Ni nake koya musu yadda za su ɗanyi abu ya zama wani zai iya ganin ya ce yana su. Daga kaɗan-kaɗan har muka ce inda zai yanzu alhamdulillah.
To yanzu a ce kina da ilimin aikin kafinta kenan. Kin san dabarun da za a yi wajen fenti da wajen gyar?
Na zauna na koya kafinta na wata shida.
Da kyau.
amma ba zan yi dado ba gaskiya ban kware a can ba, amma ni ina son duk wani abu da nake in zama ina da ilimi a kan shi ba za a cuce ni ba.
To yanzu dai kin ga ke mace ce kuma gashi kin ce kin koyi aikin kafinta. Yau idan aka ce wani matashi a kasashen mu na Afirka, mu ce ma dai arewacin Najeriya, ya rungumi wannan sana'a ta aikin kafinta, sai ya ga kamar an raina mishi wayo, shin wani kira zaki yi wa matasan mu?
Yanzu zan iya kula da kaina, zan kula da ƴan uwana da wannan aikin kafinta da mutane suke raina. Ban tsammani akwai wani aiki da mutum zai saka kanshi ya koya don neman abin kanshi ya zama wani abin banza. Ni suna bani mamaki ƴan arewacin Najeriya sai su ce miki na fi ƙarfin na zama katin ka, ko na fi ƙarfin na zama
makaniki,
amma ba su fi ƙarfin su zo su roƙi 5,000 ba sai 3,000.
To yanzu kina da wata makaranta kenan ko kuwa almajirai ne kika samu kike horar da su?
Eh gaskiya, to abin da muke so shi ne ina so before the end of maybe the next 5 years,
kafin nan da ƙarshen shekara biyar,
muna so yara da yawa wanda zai ba su da wani aikin da kuma su yawa kan hanyar nan, ba abin da na tsana kamar yara da muke da
yi. To yanzu kamar yara nawa ne kike da su da kike horar da su ko kike koya musu abubuwa?
56 ne.
Ya zuwa yanzu wannan sana'ar da kike yi ta kafintanci da kuma gyaran gida da kwalliyar gida, kina iya cewa kina kan hanyar zama biloniya?
Ta'allah, I already na riga da na zama biloniya, ina kai hanyar biloniya yanzu. Nan da shekaru kaɗan kayan mu maimakon mu yi je Turkey mu siyo gadaje an gama yi tukunan mu kawo mu sayar wa mutane, mu ma za mu fara muna sayar da namu gadajen a ƙasashen waje insha Allah.
Kash, masu sauraro lokaci ya ɗaga mana hannu, don haka za mu da sa'aya a nan sai kuma sati mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin ita babbar baƙuwar ta mu Laila Mai Ali da Ms. Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a gaishe ku yanzu kuma ga Naziru Ahmad Hausawa da shiri na gaba.
Sharhin jaridun Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken alkali ya bayyana cewar jami'an farin kaya na NYPD sun yi wa yarinya fyaɗe a motar 'yan sanda bayan sun kama ta. Labarin ya ci gaba da cewa ana tuhumar jami'an 'yan sanda biyu na New York da munanan laifuka da suka kai guda 12 da kuma yiwuwar taron shari'ar da za ta kai dala Amurka miliyan 50 bayan da wata matashiya ta zarge su da yi mata fyaɗe bayan sun saka mata ankwa a bayan motar 'yan sanda. Wannan bincike dai ya biyo bayan kwashe makonni da aka yi ne ana gudanar da bincike akan jami'an tsaro na farin kaya Eddie Martins dan shekaru 37 da kuma Richard Hall mai shekaru 33 wanda ya tsaye da yarinyar ɗan shekaru 18 yayin da take tuka mota kuma suka kama ta da laifin ɗaukar miyagun ƙwayoyi daga bisani suka yi mata fyaɗe a bayan mota a cewar mai gabatar da shari'a. Har ila yau jaridar ta Washington Post ta rawaito labari mai taken an tuhumi wanda ake zargi da kai hari akan mutane da motar a kurkura da laifin ta'addanci yayin da Trump ke kira da a yanke masa hukuncin kisa. A jiya Laraba jami'an gwamnatin tarayya suka tuhumi mutumin ɗan shekaru 29 baƙon haure ɗan asalin ƙasar Uzbekistan wanda ya tuka mota kan hanyar da aka keɓewa mutane su yi tafiya a ƙafa kuma kekuna wanda ya sanadiyar mutuwar mutane har guda 8 game da nuna goyon baya ga kungiyar 'yan ta'adda inda ya ce ya samu ƙwarin gwiwar aiwatar da wannan hari ne ta dalilin ISIS don ya azabtar da mutane kuma ya zaɓi ranar da ake bikin Halloween ne domin ya san cewa mutane sun fi fitowa kan hanya a ranar. A takardun kotu jami'an gwamnatin tarayya sun ce Saifullah Saipov ya faɗa wa hukumar binciken manyan laifuka ta FBI cewa ya fara shirin kai wannan hari ne tun bara amma ya yanke hukuncin amfani da mota a watanni 2 kafin aiwatar da harin. Sai kuma malaika a jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken shirye-shiryen 'yan jam'iyyar Republican na yanke harajin masana'antu. 'Yan majalisar jam'iyyar Republican sun bayyana sabon tsarin yanke haraji a jiya Alhamis inda suka yi shirin ware $1.51 trillion da zai ba da damar rage harajin ga kamfanoni da kuma samar da rara madaidaiciya ga iyalan Amurkawa masu ƙaramin ƙarfi. Yayin da zai ƙara ɗaga Amurka kusa amma ba gaba ɗaya ba ya zuwa shirin haraji mai tsaho da zai yi nasara ga 'yan kasuwa. Sai kuma jaridar USA Today wacce ta buga labari mai taken alƙali Alhali ya bada umarnin ci gaba da yiwa Paul Manafort da Rick Gates daurin talala. Labarin ya ci gaba da cewa alƙalin gwamnatin tarayya ya bada umarni a jiya Alhamis da a ci gaba da yiwa tsohon mai yiwa shugaba Trump kamfe Manafort tare da Rick Gates daurin talala na wucin gadi kafin ranar da yanke sauraron shari'a su a watan Afrilu. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara Nazar Ahmad Hausawa daga sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
Sa gaida Naziru yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum BOM magana Alraf kana gashuwa babban auditor general na kungiyar murya talaka na Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina ne dan ziyara an san suke a yankin dan kabilar Rohingya. To gaskiya ziyarar nan ni anawa ganin bata da wani alfanu saboda tun farko ya kamata ta yi magana a matsayin ta na shugaban kasa ne yasa tun farko lokacin da ake yi wa yan kabilar Rohingya kisan gilla ba ta yin magana ne yasa tun farko bata kai ziyara ba sai yanzu saboda ta ga duniya ta matsa mata. To ni anawa ra'ayin ziyarar ta ba komai bane illa so ci burudu kuma ta sani da cewar wannan kyautar Nobel da aka wata kisan da aka yi wa kabilar musulmai an kabilar Rohingya zai sa a janye wannan kuma sannan mun yi Allah wadarai da sojojin kasar Bama masu cin zarafin musulmai marasa rinjaye.
Assalamu alaikum mai magana malam malam mai zaren ku da gullo jihar Bauchi. Kai ha zan biyo ina muku fata alheri kairi kuma ina son ku ba ni dama domin na ba wa dan uwana mazauna karkara shawara musamman wanda suke da shafan gini katanga ko surayi. To gaskiya wannan lokacin namu ya kamata ku tayi ku gyara katangun ku shafi su ku shafi surayen ku kafin Allah ya kai mu da muna ka ga wannan shafi yayi. To amma in ba ku yi shafi bai da bazara kai aka fara ganin halama to gaskiya ku kun shafa nan baya. To kuma lalle muka dinga gyara surayen mu da katangun mu cikin sanyi gaskiya za mu samu saukin ribewar gini in Allah ya kai mu da muna ya kamata mu kula da wannan lamari.
Assalamu alaikum sashin Hausa gidan rediyon America. Muna na Kasimu Aliyu sardaunin matasan asada a jihar Sokoto ne ba kungiyar ma'abuta kiran kafafen yaɗa labarai shawara da ci gaban ƙasa ta jihar Sokoto. Yau zan bayar da ra'ayi akan ranar da majalisar ɗinkin na taware ga 'yan jarida dangane da canjin zarafin da ake musu. To na farko ina ƙara jinjina ga jaridan America mai damu da suke ba mu haɗa ra'ayoyinmu iri da mun maɗauke wa ƙasashen duniya daban-daban. To gaskiya ala kullu halin game da cin zarafin da aka yi an jarida abu ne gaskiya wanda za mu yi Allah wadai da shi. Sannan ina kira ga jama'a da ke cin zarafin jarida su daina.
To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a taƙaice.
Yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke shirin kama hanyarsa ta zuwa nahiyar Asiya, fara shugaban kasar ta White House ta ce batun barazanar da Pyongyang ke yi shi ne zai zamanto muhimmin batu da za a tattauna da shugabannin yankin. Sannan kwanci da marar makaman nukiliyar Koriya ta Arewa shi ne zaɓi kaɗai da za a amince da shi. Mai baiwa shugaba Trump shawara kan harkar tsaro HR McMaster ya gargaɗin cewa Amurka za ta yi amfani da iyakar ƙarfinta wajen mai da martani akan barazanar da Koriya ta Arewan ke yi. A karan farko tun bayan mummunan matakin soji da aka dauka akan musulmi yan kabilar Rohingya, jagorar kasar Myanmar Aung San Suu Kyi ta kai ziyara jihar Han mai fama da rikici da ke faruwa a arewacin kasar. A jihar Lamis Suu Kyi ta hadu da al'ummar musulmi a ƙauyen Pandapuin da ke kusa da Mandor. Sashin Bama na murya Amurka ya rawaito cewa shugaba Suu Kyi ta faɗa wa mazauna ƙauyen cewa tana so ta ga an sake gina musu gidajensu. Ina ta kira ga waɗanda aka ɗora alakin aikin da su mai da hankali kan muhimman buƙatun mazauna ƙauyukan idan sun tashi gudanar da aikin. Wani jami'in hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar da gargaɗi kan halin da ake ciki a kudu maso yammacin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, inda rikici ya jefa mutane miliyan 3.2 cikin ƙangin matsananciyar yunwa.
To masu saurare, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni, da wanda ya haɗa mana sautin CD da injinin mu na wannan lokacin wato Jimmy Cook, ni naku Ibrahim Kalamu Masu Garba ke cewa sai anjima.